والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الامين وعلى اله وصحابته اجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته duka yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai gudanar da al'amuran sammai da kasai da abin da ke tsakanin su muna godiya gare shi da yayi mu musulmi kuma yayi mu masu kokarin bibiya na tafarkin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da dawamar da mu akan wannan turba matsawar rayuwarmu Allah ya karɓi rayuwarmu a kayan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yau 22 ne ko ga watan shawwal shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma yake daidai da 10/12 ko ga watan Mai shekara ta 2023 miladiya gashi Allah cikin ikonsa yadda ya kaddara komai wanda da ke zama a wannan majalisi a rana irin ta yau yana karatu yau Allah ya raba mu da shi kuma inda a rayuwar duniya ne rabuwar kenan sai dai fatan mu Allah Ubangiji ya hada mu tare da shi da sauran magabatan mu a cikin rahmar Allah a gaban ta alkawtsawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake ƙara jaddada mana kamar yadda dama muka sani ita wannan rayuwa ta duniya rayuwa ce wacce take mai ƙarewa dole ne akwai lokaci wanda za ta kasa kuma Allah subhanahu wata'ala cikin hikimarsa bai ambata ma kowa lokacin da zai tafi ba Allahumma illa kadan daga cikin annabawa idan lokacin su yayi Allah ta'ala yakan sanar da su ya inganta cikin hadithun da Imam Bukhari ya kawo annabi yake bada labarin annabi Musa alaihi salam sai da ma Allah ya bashi zabi abin da ya tabbata a cikin alqur'ani suratul nasr ya tabbata cikin hadithin ummul mu'minin Aisha hadithin Abdullah dan Abbas hadithin Abdullah ibn Mas'ud duka ya tabbata fassara ita wannan sura Allah madaukaki ya ba wa manzon Allah sanarwa ne na ajalinsa in banda waɗannan ɗaiɗai ko Allah ta'ala yakan bar mutane ne haka sakaka kuma wannan yake ƙara nuna mana cewa a kullum mu zamanto rayuwarmu tana kusatan Allah kullum rayuwarmu ta dinga bibiyan abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so domin ba mu san a wani irin yanayi ne wato ajalinmu zai riske mu ba fatan da muke yi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ayyukan da Malam Muhammad Kabir Ahmad ya aiwatar a rayuwarsa wanda mu riga mun sani tun lokacin da ya fara hidimar karatu kamar shekara 37 da suka gabata ya soma hidima ta ɗaukan karatu 37-38 irin tsakanin 1985-86 zai kai shekara nawa kenan a ya fi haka
38 ko.
To tun a wannan lokacin ya fara neman ilimi, kuma Allah ta'ala ya bashi hazaka tun da ya fara neman ilimi yake kokarin karantarwa. Littafin da ya karanta sai ya kokarin karantar da shi a waɗanda ba su karanta ba. Wannan shi ne ya bashi taimako, karatunsa ya zamanto ya yi nagarta, saboda duk lokacin da za ka yi karatu ka karanta, to insha Allah karatu zai dinga zaunawa. To Allah ya taimake shi tun wancan lokacin, da yake mutum ne mai hazaka, tun ba a yi karatun sosai ba aka fara da'awa, musamman a wancan lokacin da izala tana jaririya, waɗanda suke cikin nata ba da yawa ne suka samu karatun ba, don haka duk ɗan abin da ka samu to ana so a saka a gaba ka soma da'awa. Tun wannan lokacin ya ci gaba da hidimar da'awa, kuma har Allah ta'ala ya amshe shi, kuma abin yana ransa. Yadda za mu san da'awar tana ransa, dawowarsa daga rashin lafiya a Abuja, a hakan yana cikin wannan yanayin ya lallaba ya je zai yi karatu. Fatan da muke Ubangiji Allah ta'ala ya amsa masa waɗannan ayyuka. Allah yana faɗa cikin Al-Qur'ani, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Babu wanda batunsa yafi kyautata a wajen Allah sama da wanda zai kira mutane zuwa ga Allah. Kuma ayyuka masu nagarta, kuma sannan ya yi tsayin daga kasancewarsa ya sami istiqama, shi ne wa qala innani minal muslimin. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu a'mali indallahi adwamuha wa in kalla. Aikin da yafi alheri a wajen Allah shi ne wanda aka dawwama ana yi komai kaɗan ɗinsa. Babu abu mai nagarta ga bawa a rayuwarsa ta musulunci kamar ya lazimci ayyukan alkhairi kuma ya tsaya a kan ya yi ta yi. Allah yana son wannan. Don haka mu iya bakin ƙoƙarinmu duk wani aikin alkhairi da muka san muna yi, to ‘yan uwanmu musulmi su san mu a kansa, domin shaidarsu za ta zama shaidar mala’iku, sannan za ta zamanto shaida ta Allah subhanahu wa ta’ala. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana baki ɗaya, iya gudunmawar da muka ga za mu iya yi masa bayan addu'a da ta zan lazimi dama ka yi ma dukkan magabatanka musulmi. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Duk wanda ya zo bayan waɗansu da suka gabata, wajibinsa shi ne ya ci gaba da musu addu'a ta alkhairi. To bayan wannan babu kuma gudunmawar da za a yi face a ƙaurarwa mutum ayyukan alkhairi da yake, domin duk wanda ya kafa wani aiki na alkhairi yake yinsa, karantarwa ce ko abin da ya kama da irinsa. To bayan kushewarsa sai aka samu waɗansu ka ɗora a kai, zai dinga samun ladan da waɗannan ‘yan bayan suka samu, kuma ba za a tauye musu su komi ba. Su ma da za su tafi wasu su biyo bayansu suka ɗora, su ma za a ba wa na biyun, kuma a haɗa a ba mu na farkon. To kaga wannan yake nuna kenan babbar gudunmawar da za ka yi wa mai karantarwa shi ne ka ɗora a kan karatun da yake, domin kai ka samu ladan kuma Allah ya bashi irin wannan ladan. Shi ya saka a bisa wannan tsari za mu iya fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya kai shi yawan lada kuma za a taɓa samu ba, saboda duk aikin alkhairi da bawa ya yi a duniya a wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ne ya fara kuma shi ya karantar da shi. Kage yana da lada ɓangare biyu, yana da lada na karantarwa, kuma yana da lada na mutaba'a da aka masa, koyin da aka yi. man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama. To haka ne ko mummunan aiki yake kasancewa, dan haka kullum mu zamanto a cikin ayyuka na alkhairi. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana kyakkyawan ƙarshe, ya gafarta mana kurakuranmu. To za mu ci gaba inda aka tsaya insha Allah ta'ala. Sai dai abinda nake roƙon jama'a, Hausawa suna cewa wai gyara ba zai kamar kashi ba. Irin uslubi da shi malam yake bi wajen karantarwa zai zamanto ya bambanta da irin uslubin da zan bi. Kuma za ta iya kasancewa uslubin da yake bi ya fi nuna ƙwarewa a cikin mas'alar da sha'anin. Wanda amma idan mutane suka yi haƙuri da yadda zan dinga yin tatata din, to insha Allah ta'ala za a kai munzalin da wala Allah za a saba da nima irin nawa salam. Fatan da muke yi dai Allah Ubangiji ya sa dukkan abin da za mu yi mu yi shi dominsa. Kuma muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu dacewa da muwafaka cikin dukkan abin da za mu karanta. Karatun Alƙur'ani da fassara shi abu ne wanda yake mai tsananin wahala, abu ne wanda yake buƙatan fannoni mabambanta, wanda mu Allah ya sani yanayi ne ya sanya mu a cikin karatun, kuma muka ci gaba dai hakan ake yi. Wannan majalisin dama ba ƙona ba ne, majalisi ne wanda dama na fara tafsirin Alƙur'ani a nan wajen. Yau shekara 30 daidai shekara 31 1992 to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu. To an ce mun an tsaya a aya ta 70 ne, don haka za mu tashi aya ta 71 cikin suratul Nisa, sura ta 4 a cikin Alƙur'ani. Ina ga siyakin yana magana dangane da tauhidi ne, saboda babban abin da wannan sura take karantarwa shine tauhidin Allah. Tana karantar da tauhidin Allah, sannan tana karantar da mu'amala. A wajen mu'amala ne ma'abuta haƙƙoƙi ake ba su haƙƙoƙinsu. Shi ya saka sura ta fara tuna wa mutane tushensu wanda yake guda ɗaya, annabi Adam alayhi salam. Aka kawo abinda al'umma take yaduwa a ƙarƙashinsa shine aure. A ɓangaren aure ana samun mata waɗanda aka aura, a dalilin wannan mu'amala ana samun ƴaƴa. Kana kuma ɓangare guda ga iyayen da suka samar da ƴaƴan, kaga an samu ɓangare alal aƙalli guda uku. Kuma ba extension a dalilin wannan mu'amala sai ake samun ƴan uwantaka, bar ta ƴan uwantaka har ake samun surkuntaka. Sai surar ta fara nuna tubali ginshiki na al'umma mujtama'a yana farawa ne daga auratayya. Daga auratayya kuma ake intisharin al'umma ta watsu a samu ɓangarori, mahaifa, matan da aka aura, mazajen da suke auren matan, ƴaƴan da aka haifa, kana ƴaƴan su kuma su samu ƴan uwantaka a tsakaninsu, wala Allah kuma har akai munzalin da su ma za su yi aure, surkuntaka ta ƙara shigowa. To kaga wannan duka sai aka fara surar, tun farkonta sai ta fara da karkaɗowa irin waɗannan.
aka ambaci yaya haƙoƙin waɗannan mutanen da Allah ya hada mutun da su a zamantakewar duniya, yaya haƙoƙin su yake, ya za a cika musu haƙoƙi. Aka ambaci wasu abubuwa da suka shafi gado, wanda idan aka mutu to ya al'amarin yake kasancewa. To wannan dai shine duka abin da wannan sura ta yi magana akai, kuma har daga nan zuwa ƙarshen ta za a fantsama cikin wasu abubuwa da suka shafi iyada, wasu abubuwa da suka shafi yaki, wasu abubuwa da suka shafi diplomasiya, da dai wadansu al'amura na mu'amala da zamu ji insha Allahu ta'ala. To ita wannan siyaki, ko wannan siyaki da muka tsaya, ko da aka tsaya a kayinsa, Allah ta'ala ya ambaci cewa waɗanda suka bi Allah da manzansa, to za su zanta tare da waɗansu masu nagarta da Allah ya siffanta su a cikin aljanna. Kuma Allah ta'ala ya biye da bayanin cewa masu da'awar imani, imani ba a harce kawai yake ba, yana kasancewa ne abinda aka yi itikadi a cikin zuciya, kuma aiki na gabbai ya nuna. Yayin da Allah ya rantsuwa wajen korewa imani ga masu da'awarsa har sai sun cika sharuɗa guda uku na mutaba'a da yadda da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, har Allah ya goranta wa mutane. Ashe kenan, in har annabi zai gaya musu hukunci su ga cewa wannan hukuncin bai musu ba, kenan da Allah zai ce annabi ya gaya musu hukunci irin wanda annabi Musa ya faɗa wa banu Isra'ila, ku kashe kawunan ku saboda sabon da kuke, kowa ya dauta kubi a dinga kashewa, shine tubar ku, ba ka ce astaghfirullahi ba. Ashe kenan ba za ku yi ba, sai Allah ya goranta wa mutane wannan. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusahum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum, kaga sai Allah ya goranta wa mutane, dan a nuna cewa kenan in har mutun yana da awar imani, to ku babu abinda annabi zai faɗa, ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai gindaya na doka, ko mutun ya ji wani kunci a cikin ransa dangane da abinda annabi ya faɗa. In har ya samu kunci, to imani baya tare da shi. To anan ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fara batu a kayan abin da ya shafi yaƙi, kuma idan za a tafi zuwa ga kafirai, shi ne ayat da za mu tashi, aya ta 71 a rama bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.
نعم tumanan ya shimfiɗa ya ce walamma kanatis surat wa mawdu'u har ra'isi huwa iqamatul adli wal iqtisadi bayna afradil umma. A yayin da babban abin da surat take karantarwa shine tsaye da adalci, al'adl wal iqtisad din ma'anar su da, da kuma yin adalci a tsakanin ɗaiɗaikun al'umma, kowa a bashi haƙƙinsa. فهو لا يمكن إلا في أمن وسلام. كما سننن أبني sai da adalci ba zai taba yiwuwa kowa a ce an bashi haƙƙinsa ba zai yiwu ba sai lokacin da aka sami aminci sai lokacin da aka san zaman lafiya in ba aminci ba zaman lafiya zai wahala kaga an ba mutane haƙƙoƙinsu amma yana akwai aminci a tsakanin mujtama akwai kuma zaman lafiya to anan ne zaka ga ana samun ba wa mutane haƙƙoƙi ubangiji ma a bashi haƙƙinsa فهو لا ينال الا بالاستداد حرب وصلاح وحياء قوم كما شي زمن لافيا دا امينتي با ا سامن سا الا باستداد حرب وصلاح اسي لوكاتين دا اكي تتتلي دومن ياكي سي لوكاتين دا اكي اجي مكامل واتو وانا انا جايو النبي صلى الله عليه وسلم دومن دوكان ايا اذا تسوكا تانا مغانا ني اولا da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi yake rayu farko ana magana da shi ne ana magana akan waƙe insa ne ana bashi daga baya kuma hukuncin sai ya ta'allaka ga sauran al'umma a baya saboda shi alqur'ani yana bibiyan kowanne zamani to a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan a tarihi mun sani an tsangwabe shi aka dinga kashe su tsawon shekara 13 ana azabtar da su a Makka al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam suka nemi akan ya musu izinin yin yaki annabi ya ce Allah bai ce ba haka suka yi ta hakuri kuma akwai hikima ta musulunci a duk lokacin da baku da daula mustaqilla yaki ba zai yi ba amma lokacin da kuke da daula cikakkiya to anan ne yaki zai yi amma daidai ko ne a fantsama suke ya zama tashin hankali da borai kenan ya tarzo ma irin yadda muka shaida a baya ba abin da yake haifarwa sai tashin hankali da fitina kawai da asara amma in mutane suna da daula mustaqilla to anan ne kuma sun san suna da iyakarsu nan ne za su iya tsara komai nasu sun san boundaries su kuma za su shirya sojojinsu za su shirya komai nasu shi yasa ka Allah bai yi izini ga mu'minai ba sai da aka yi hijira aka zo Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da zamantakewa na musulunci su suke da saitawa yahudawan da ke zaune a wajen da mushrikan da suke zaune a Madina da kewayenta a wannan lokacin da basu musulunta ba duka sun yarda da kiyada ta annabi sallallahu alaihi wasallama kuma aka kafa dusturul Madina wanda shine first written constitution annabi ya kira wakilai daga cikin mushrikai da kuma wakilan yahudawa matsugunan su guda ukun nan banu kainuka a banu nadir da banu quraiba duk suka zo aka yarjejeniya yaya zamu gudanar da farfajiyar madina in abokan gaba sun zo za su yake mu zamu haɗu baki ɗaya dan yakar su mu kuma ba za mu taimaka ma wani dan ya yaki ɗaya kan mu ba kage yanzu an samu daula mustaqilla shine Allah ya ce udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir to yanzu fa wadannan da aka zalunce su nan ada ba a musu izinin yaki ba to yanzu an musu izini su yi yaki bi annahum zulimu dan an zalunce su wa inna Allaha ala nasrihim laqadir alladina ukhruju min diyarihim bighayri haqqin illa an yakuna rabbuna Allah hazwa tashi to kage yanzu an samu daula mustaqilla to tunda an san daula mustaqilla sai Allah yake nuna wa musulmi fa wadancan kafiran za su dinga kawo musu hari a daular tasu suna musu bita da kulli kar ku zauna sakaka madama kuna matsayin ku na musulmi kar ku taba zama wai ku dauki kafirai for granted ku ce kawai ana zaune da su a ku shiga taitayin ku ku riƙa yin tsari mai kyau ku zan a faɗake to shine nan malaikin shimfiɗa kafin mu zo kan aya yace cika haƙoƙin al'umma shugaba ya cika haƙoƙin mabiya mabiya su cika haƙoƙin shugaba kowa ya cika haƙƙin kowa ba zai samu kammala ba har sai lokacin da aka samu aminci na al'umma suka san zaman lafiya malaikin fa huwa la yunalu illa bisti'dadi haqqin wa salah shi ko zaman lafiya baya samuwa cikakke har sai lokacin da kuka yi tattali domin yaki kuka aje makamai in aka san baku da makamai sai a yake ku ko ba haka bane America da ta gane cewa Iraki ba ta da wani makamai sai wanda suka bata sai suka shirya tatsuniya sai suka kai musu hari suka ce suna da weapon of mass destruction ko ba haka bane sai sai ke musu hali kuma sai kashe shugaban suka lalata kasar suka duk cigaba da sacewa arziki amma Kim Jong-un a kasan China wani yaran nan ko dan shekara 30 da sun san yana da shi Korea sun san yana da nuclear yayi tattali shi to sai dai a so ko kuma gefa ana haka da dama su amma ba za a iya zuwa kansa ba ana tsoro yanzu mun gane shimfidar ayan ko in kuka yi tattali ko ba ku yi aiki da shi ba abokan gaba za su shiga tete yi game da ku to ma dai ce wa himayatu hadha al-iqtisad ko wani himayati ya kamata ya zama wani himayati hadha al-iqtisad domin kiyayewa wannan adalcin qala ta'ala shine Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda sun kai imani Abdullahi dan Abbas ya ce duk inda kaji an kira nida'i bismil iman to ka shaurara ɗayan biyu ne ko dai Allah zai maka umarnin abin da zai amfanar da kai ko kuma Allah zai hana ka abin da zai cutar da kai duk inda kaji an ce ya ayyuhal ladina amanu alqur'ani umarni ne zai zo mai kyau ko hani akan abin da yake mummuna Allah ya ce khudhu hidrakum ku riƙi shirin alhidr ko alhazar duka yana nufin taitayi wato samun kariya ihtirazi ne ka kare kanka ka zan kana faɗake kana kula abin da zai iya cutar da kai kar ka gafala daga gare shi shine alhazar ko alhidr shine ma zai ce al-ihtar ruzu minhu ma'ana ku shiga taitayin ku dangane da abokan gaba wannan da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu khudhu hidrakum ku shiga taitayin ku ba sai a yaki kawai ba a dukkan masaloli ai wasu malamai suna cewa la Allah ya qatahimu ala aduwwihim ala jahala in an zo yaki kar kawai abokan gaba sai ku afka musu basu kusan shirin da suka yi ba a ku shiga taitayin ku kuma a dukkan al'amari na rayuwa ma na yau da kullum mutum ya zan a fadake akan abin da zai iya zamantowa masa barazana duk abin da ka san barazana ce a rayuwa to mutane su zamanto a fadake game da shi famfiru Allah ta'ala ya ce to ku fita ay inhabu ila qitalihi ku yunkura zuwa ga yakar abokan gaba in damar hakan ta kama musulunci mu fahimci wani abu yaki da ake ta fada har kafirai suke tsangwamar musulunci akan jihad jihad ko al-qital al-qital musulunci ba addinin yaki bane ba'ana ba addini ne wanda yake da sha'awar yaki ba yaki yana kasancewa ne last option abu na ƙarshe dalilin da ya saka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 23 yayi yana kira zuwa ga alqur'ani shekara 13 a makka ba a taba yaki ba kuma ana kashe su ana azabtar da su ana musu warwason kaya amma ba su taba yaki shekara 10 da suka zo su madina nan ma ake shekara ta daya ba su yaki ba sai da shekara ta biyu ta shiga aka musu izini aka yakin badar kuma yakin badar ma ba sun fita da niyyar yaki bane a'a su sun fita ne su tare ayarin Abu Sufyan kayansu da aka kwace a Makka su ma su tare Abu Sufyan ya ɗebo ayarin na kayan mutanen Makka Qurayshawa mu ma mu kwace wannan dan ya zamanto mun sassauta raɗaɗin talaucin da suka samu a ciki kuma Allah bai yi nufin hakan ba sai ya nufi Abu Sufyan ya gudu da kaya Abu Jahal kuma ya tabo da runduna ba dan komai bane ya qadi Allahu amranka ya mafunda dan haka duk inda musulunci yayi yaki ya kukuwan da annabi a rayuwarsa da yawa daga cikin yakin annabi yana fita ne dan yayi ramo akan abin da aka masa ko kuma ya ji za a fito a yake shi sai ya je dan ya tare su kar su zo Madina sallallahu alaihi wasallam to shi suka musulunci sai zamanto ya sanya matakai matakin farko a kira mutane zuwa ga addinin Allah idan sun yadda shikenan an zamanto sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a to idan sun yadda da wannan shikenan in sun kiya to nan in ahlul kitabaini ne sai a bijiro musu da jizya in sun bada jizya shikenan fa'ima in ba su bada jizya ba option na ƙarshe shine yaki sai kuma inda aka yi izini ayoyi da yawa a cikin alqur'ani cewa faqatilul ladina udina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulmu kagan saboda ramuwa ne to shi yasa nan Allah ta'ala ya ce famfiru a in habu ila qitalihi ba ana nufin kawai ku dauki makamai a matsayin ku na musulmi ku afka wa kafirai bane a sai dalilin ya kama wata yaqanu lahu kuma ku zan kuna fadake game da shi Allah ya ce tubatin ai jama'a jama'a mutafarriqina sariyatan ba'da ukhra wato ku zamanto a rarrabe kada ku tafi baki daya tubatin shine tubat tubat jam'u tubatin wa hiya aljama'atu min arrijali ma fawqa al'ashara wato mazaje sama da mutum goma i wani abu su ake ce da shi tubatun jam'in sa shine tubat to nan qur'ani sai yace in za ku tafi yaki ku tafi jama'a jama'a ma'ana kamar a ce sariya sariya bataliya bataliya kada rundunar baki daya ta tafi amma sai aka ce a wunfiru jami'a ko kuma ku fita baki daya wato nan musulunci yana koya mana strategy na yaki akwai yanayin da idan za a fita yaki in kun fita baki daya sai a halaka ku shikenan ba ku masaura akwai yanayin da kuma in za ku fita to ba za ku fita baki ne ba sai dai ku fita kadan 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 don haka musulmi sun sha yin haka manzon Allah ma ya sha yin haka shi ya saka hatta yakin Uhud ko yakin Badar idan aka zo kai duk yaki da annabi yake fita sai ya raba mutane wani lokaci kashi biyar ko kashi uku haka annabi yake ko kashi hudu akwai uwar runduna a tsakiya sannan ana sanya wasu a ce amarahu alal maimana an shugabantar da komanda ta gefen dama ba zai hadu da uwar runduna ba mahaya ake sawa wannan kuma alal maisara ta gefen hagu sai kuma a ce akwai asaka waɗanda su kuma su ne a can baya inda wani zai kutsa runduna to su kuma za su yi maganinsa to sannan kuma wani lokaci ana sa na biyar a gaba su ake cewa muqaddimatul jaysh duk strategy ne na yaki sai a rarraba jama'a kuma an san irin mutanen da ake sawa irin sojojin da ake sawa to don haka in za a tafi yaki in dalili ya kama sai a tafi kadan kadan runduna kadan kadan a winfiru jami'a ko kuma ku fita baki daya infirar anan ana nufi annafir ne annafir shine wato fita zuwa ga yaki a karkashin shugaba ai mujtami'in can da aka ce tubatin mutafarriqina sariyatan ba'da ukhra ko kuma awin firu jami'a aka ce mujtami'ina jayshan wahida in strategin yakin ya nuna a fita da jama'a ne baki daya runduna dukan ta fita to sai a fita gaba daya gurgudan yadda shi shugaba ya ga maslaha ta fi kasancewa Allah ya ce wa inna minkum lallai daga cikinku laman la yubatti anna akwai waɗanda suke nokewa in Allah ta'ala ya ce akwai inda Allah ta'ala ya ce infiru khifafan wa thiqala ku fita baki ɗayan ku shara shara da masu nauyi so yara yara da tsofaffi infiru khifafan wa thiqala cikin suratul tauba ko kuma ku fita masu ƙarfi da waɗanda ba su da ƙarfi ko kuma infiru khifafan wa thiqala ku fita masu dukiya da waɗanda ba su da dukiya infiru khifafan wa thiqala ku fita malamanku da jahilanku duk an bada wannan fassara kaga a wancan yanayin an ce kowa ya fita ne in mun zo surutun tauba in Allah ya kaddara rayuwarmu gare ta za mu ji yaya lamarin yaƙi ɗin yake yaya fita zuwa da yaƙi ɗin yake yaya wajibcin yaƙi yake da kuma yadda zai zama tuwa kifaya ko abin da ya kama da haka insha Allah to dan Allah ya ce wa inna minkum lallai daga cikinku bayan an yi umarni da a fita zuwa ga yaƙi laman la yubqi anna ko waɗanda suke nokewa suke fita la ya ta'akharanna 'ala al-qitali ko waɗanda suke jinkiri suke fita yaƙi ka Abdullahi ibn Ubay al-munafiqi kama Abdullahi ibn Ubay shugaban munafikai wa ashabihi da jama'arsa wa ja'alahu minhum min haythu adh-dhahir an sanya shi anan daga cikin su ne a bayyane والحقيقه هو عدو لهم ان هذه بس حقيقه مقيين سو wannan fassaran haka Abdullahi dan Abbasin da almajiransa as-Suddi da adinan masruq duka suka yi watan da aka ce wa inna minkum min din na za dauka tabi'idiyya ne eh na'am ai an fada ne kawai mujazar min haythu adh-dhahir saboda suna tare da su. Ai munafukai sune wanda suka bayyana musulunci amma kafirai ne a zuciya. Sun bayyana musulunci ne kawai saboda kanayawa, kada musulunci ya yake su. To kaman Ubay ibn Salul yana daga shine shugaban su dama a cikin mutanen Madina aka same su bayan an yi hijira. To an ce minkum, daga cikin ku, alhali mu'mini hakikatan Allah ba zai umarni ku me yake ba. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khayratu min amri. Mu'mini ba zai tabaki ba. To amma nan da aka ce wa inna minkum, ai daga cikin ku, ba wai ana nufin sahabban Allah, a ana nufin munafikan da suka rabu da su. Annabi ya san munafikai ne, sahabbai ma an bayyana wasu sun san munafikai ne. To me ya saka ba za mu yake su ba? Annabi ya ce wanda yake waje in yaga muna kashe su sai ya ce ga can Muhammad yana kashewa sahabbansa, mu ne muka san yaya suke. To shi ya saka wanda yake waje zai ce ai su ma suna tare da musulmi. To shi ya sa Allah ya amfani da wannan uslubin, aka ce wa inna minkum, lalle daga waɗanda suka zan tare da ku, ko da ku ba tare da ku suke ba, laman da yubadde anna, ko wanda suke dokewa in an ce a fita yaki, kamar Ubay ibn Salul da aka fita yakin Uhud sai da aka yi nisa ma sai dawo baya, kamar yadda aka ji a suratu Ali Imran. Fa in asabatkum musibatun, in aka je wajen yaki sai musiba ta samu musulmi, ka katilin wa hazima, sai aka karkashe musulmi aka ci su da yaki, shine hazima, aka darkake su yadda ya faru a yakin Uhud. Musulmi sun samu nasara da farkon lokaci, daga baya kuma sai Allah ta'ala ya juya akala saboda wasu sun saba umarnin da Annabi ya musu, sai ya shafi dukkan al'umma kuma baki daya. To in irin haka ta faru, su da suka noke suka ki zuwan nan, kala sai ka ji ya ce kad an'ama Allahu alayya, kai Allah ya mun ni'ima, in lam akun ma'ahum shahida, da ban zan a halarce tare da su ba, ai habiran fa usaba ballanta na, nima a kashe ni, da yanzu ina tare da su, nima yanzu da an kashe ni a can wajen yaƙi. Haka su Ubay ibn Salul suka faɗa, kaga sun manta cewa qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihimul qatl ila mawaji'ihi, inda har Allah ya wajabta za a kashe mutum wallahi sai ya fita, inda Allah ya kaddara mutum ajali to wallahi ba zai bar gumba. Shekarun baya ba zan taɓa mantawa ba, inna Allah ba na wasu za su tuno bawan Allah, Allah ya masa rahama. Ya tashi zai tafi garin su ta ɗannan yamman nan, ya je shi nan ya shiga tasha, ya shiga mota, akwai shauran gurbin mutum biyu haka ne ko, gurbin mutum biyu da ba a biya kuɗi ba, shi kuma yana gaugawa. Sai ce mutum nawa ne kan suka rage, aka ce mutum biyu ne. Sai ce kai da ban biya kudin mutum biyun, sai biya da nasa da na mutum biyun, kuma kafin a isa tafiyar ba ta wuce minti 30 ba, kuma aka yi accident akan hanya, shi kadai ya rasu a motar. Kaga Allah ne ya sanya shi ya gaggauta ya isa gurbin ajalin nasa, lokacin yayi, an kira shi lokacin yayi. To shi yasa sai yake gaugawa ya isa. To su munafukai ba su san wannan, mumini ne ya sani. To shi yasa idan muminai suka tafi wajen yaƙi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, su munafukai sai su ce ba za mu je ba. In Allah ya kaddara musiba ta samu muminai din, aka kashe su suka yi shahada kamar yadda ya fara Uhud, sai su rika cewa kad an'ama Allahu alayya, Allah ya mun ni'ima. Kaji su dama manufar su duniya ne. Shi mumini yana kuka ma idan bai samu shahada a filin daga ba, saboda ya san daraja ce. Shi ko munafiki yana cewa Allah ya mun arziki da ban je nayi shahada ba, kaga shi duniya ce dama yake bukata. To sai ce kad an'ama Allahu alayya id lam akun ma'ahum shahida, Allah ce wala in asabakum fadlun min Allah, kuma idan wata falala ce daga Allah ta same ku, wala in wannan lamu kasri, kuma idan wata falala ta same ku daga Allah ka fathin, ku ne kuka samu nasara, wa ganimatin, kuma sai kuka samu ganima. In kuka san nasara ka ayi, akwai ganima ko? To su kuma suna zaune a gida ba su je ba, la yaqulanna, sai ka ji yana cewa irin wannan munafikin kamar Ubay ibn Salul, nadiman yana mai dana, sani yana cizan yatsa, ka allam takum bainakum wa bainahu mawaddatu, kamar dai babu wata soyayya a tsakaninku da su, ma'arfatun wa sadaqa, babu wata sanayya, babu wata abota da zamantakewa tare. Amma wannan i'tirabi ce, jumla ce i'tirabiyya. Jumla ce i'tirabiyya bainal fi'li wa maf'ulihi. I'tirabi akai. Asalin fi'lin da ya kulanna, maf'ulihi kuma wato shine ya laitani. To sai aka yi i'tirabi na wannan ta'allamtakum bainakum wa bainahu mawaddatu. Bujirwa da magana ake ba a cikin siyakin yake ba. Kamar al-Alusi yace wannan yana komawa zuwa ga ayar baya ne. Wato inda Allah yace wa inna minkum laman la yubti anna, a cikin ku akwai waɗanda munafikan da ke tare da ku sai su noke a yayin da za a tafi yaki su ki tafiya. Fa in asabatkum musibatun, idan musiba ta same ku aka kakkashe ku aka ci ku da yaki, ala sai ka ji yana cewa, shine wannan jumlar ta bujiro, wato ka allamta kun bainakum wa bainahu mawadda, sai ka ji yana fada kamar fa dama can bai taba nuna muku wata soyayya ba, yana cewa kad an amallahu alayya id lam akum ma'ahum shahida, ai makiyinka ne idan musiba ta same ka zai ce Allah ya auna ma arziki da ban zan tare da kai ba. To da ka itirabi ne, akwai a takadimi da ta'khiri ya cikin lamar. To anan wala in asabakum fadlun min Allah, idan wata falala kuma daga Allah ta same ku, kuka samu nasara kuka samu ganima, la yaqulanna, sai su rika cewa ka allam takum bainakum wa bainahum mawadda, sai su ce ya laitani kuntu ma'ahum, ina ma da ina tare da su. Fa afuza fawzan azima, nima na rabota rabo mai girma. Kaga shahada a wajen su ba ita ce babbar rabo ba, shahadar da ake shiga aljanna su ba ita suke nema ba, dukiyar da za a samu ta ganima ita ce suka kira fawzan azima. To wannan zalika mablaghuhum min al-ilmi, dama su wanda duniya walam yurid, shi yasa Allah ce fa'arid amman tawalla an dhikrina walam yurid illa hayatad dunya. Yanzu wanda yake bin Allah, wani wanda ba bin Allah yake ya dame shi ba, shi sai ganka a wahale, sai ga mai bin Allah a cikin wahala yake, ya tsaya yana ta wahalar da kansa. In ma misali a ce satar kudin gwamnati ne mutum yake yi, sai ce to ba kai kaje a kankan kai abin nan ba, sai Allah ya dauko a hannunka ya danka ma, na taba ji wanda ya faɗa haka. Jira kake sai Allah ya dauka a hannunka ya danka maka, ga kai ya kawo ka ofishi wanda zaka samu kuma, amma ai ya baka hanya ne da zaka abin nan. To kaga wannan irin sa ne, zalika mablaghuhum min al-ilm, sune masu cewa ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima. Kaga irin su ne ƙaruyan masu nufin ƙarunin su masu ta faɗa ko? Da suka gani suka ce innahu lahu hadzil azim, yana da lallai rabo mai girma, saboda su duniya ita suka damu da ita. Ai akhudhu hadzan wafiran min al-ganima, ni ma da ina tare da su yanzu ai da na samu ganima mai gwaɓi. Thumma qala ta'ala, to sai Allah madaukaki ya faɗa, in abaqa wa ta'akhkhara ha'ula'i 'anil qitali, in har irin waɗancan munafukan suka noke suka yi jinkiri ga zuwa yaƙin nan da Allah ya wajabta musu, to sai aka ɗora wa annabin shikaran kansa. Allah ya ce
فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا
الله تعالى يجي فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة للي ودنن ده سكسي سكسي درايو الدنيا دلاهرة تولي سياجي أن يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة وأن سك سيد رأيو الدنيا سك سيد لاهرة أي المخلصون الباذلون أنفسهم في طلب الآخرة وستركين إيماني وأن سك سدو كد رأيو رأيو كنسو دن نيم اللاهرة فالله سبحانه وتعالى يجي تسوك فليقاتل سيياكي دومن تفركين الله ومن يقاتل في سبيل الله دون يياكي دومين الله يياكي دومين الله سبحانه وتعالى شيني زمن تو غرض متون دان كلمر الله لكويت نوككا حديث يا انجلت اتكين بخاري دا مسلم دا ابو موسى الاشعري الله تعالى مسيرتا يجي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله ونمتين يزوجا عن النبي صلى الله عليه وسلم يجي أمزون الله منين يأكي دون تفركين الله فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حميا دومن دائم يكن يأكي سبو دا فشي ونكم يكن يأكي سبو دا كاري وكبيل أبو دنجي أو تسيقر حديثا أو تروايا an tambaye shi ne arwajulu yuqatilu hamiyatan warwajulu yuqatilu shaja'atan warwajulu yuqatilu litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa ayu dhalika fi sabilillah mutum yakan yi yaki domin kabilarsa dan kabilanci wani yakan yi yaki domin nuna jarumtaka wani kuma addinin Allah yake so ya daukaka sai yayi yaki akan haka wanne ne domin Allah to a wannan siga kamar yadda muka ji farafa ilaihi ra'sahu annabi ya daga kansa ya kale yace wa ma rafa'a ilaihi ra'sahu illa annahu kana qa'ima annabi bai daga kansa ya kalli mutumin ba face mutumin yana tsaye ne ya tambaya annabi kuma na zauri fa kala sai annabi yace man qatala li takuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda yayi yaki don kalmar Allah ta daukaka wannan shine yayi domin Allah wannan kuma dama shine tubali yaki ne da za a yi da kansa kali hidima ce ta addini da za a yi neman ilimi ne a karantarwa ne da yake shiga ma'ana ta jihadi dukiya ne za a bayar a barbana ta domin taimakon addinin Allah shi ma da ke fadawa ma'ana na jihadi dukkan waɗannan ababe ginshikinsu shine al-ikhlas وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ومرن da ake ma ahlul kitabi da ma duk wanda suka zo a bayan su ko gabanin su shine su bauta ma Allah suna masu tsantsenar da addini domin sa don haka duk abin da ba wa zai in har aka rasa ikhlasi to wannan aikin ya zama to shiririta aikin ya zama to bashi lada a wajen Allah to shi saka duk abin da mutum zai yi farko tukunna niyya ta zamanto ta tsarkaka kana kuma sai a yi shi a kayan ilimi a samu mutaba'a kuma a yi shi ana fatan samun lada a wajen Allah al-ihtisab kenan to shine nan Allah ta'ala ya ambata fal yuqatil fi sabilillah alladhina yashruna al-hayatad dunya bil akhirah wadannan da suka sai da duniya ma'ana suka sai abin sai lahira da duniya suka sai da duniya su don su sai lahira to su yi yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah tare da ikhlasi Allah ya ce wa man yuqatil fi sabilillah duk wanda ya yi yaƙi domin addinin Allah ta'ala ya ɗaukaka yastashhid ma'ana ya sami yin shahada a wajen yaƙi ya sami shahada a wajen yaƙi aw ya gane ko kuma shine yayin rinjaye kaga da ya samu shahada shi a kashe ko aka dardake su daga abin nan ayaki yanda ya fara ayakin Uhud ayakin Badar annabi ya samu nasara kai tsaye ya kashe kafirai 70 ya kama 70 a matsayin bayi da aka zo yakin Uhud shekara da take wayo annabi ya samu nasara kuma da aka sabawa annabi sai al'amarin ya canza lokaci guda kuma sai aka juya kan sahabban annabi sai su ma sai aka kashe mutum 70 a wani kawai mutum 72 kuma aka ji mu da yawa rauni hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi masa rauni sai aka ji masa rauni jini sai da cika takalminsa sallallahu alaihi wasallam aka raya masa haudarsa to alayi halin nan Allah ta'ala sai ya hada su ala haddin sawa kamar haka ayat ta nuna ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل duk wanda yayi yaki don addinin Allah ya daukaka ma'ana kaga ya samu ikhlasi yayi yakin irin yadda Allah ya ce sai yasa sai aka kashe shi a wajen yakin ya shahada aw ya gali ko kuma shine yayi ranjaye ay yaghfar ba'dahu ya samu ranjaye ya samu ganima to sai Allah ta'ala ya ce fa sawfa nu'tihi ajran 'azima lalle zamu bashi lada mai girma fawaban jazilan lada wanda yake mai gwadi kaga anan wajen an nuna kenan suna kayan salo guda daya anan sai ayat tai taswiya a tsakanin waɗannan bangarori guda biyu waɗanda suka yi shahada shahidul ma'araka sannan kuma da wanda ma ya samu nasara a wajen yakin ya dawo gida sai aka daidaita su a naga mun fahimci ayar ko zahirin aya abin da ta nuna kenan eh na'am hadisi ya tabbata wanda Imam Muslim ya rawaito daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tadammana Allahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili wa tasdiqun bi rusuli annabi yace Allah madaukaki yayi lamuni ga wanda zai fita dan daukaka addinin Allah wajen yaki ba abin da ya fidda shi face yin jihadi dan daukaka addinin Allah kuma bisa gaskanta sakon da manzanni suka zo da shi fa huwa alayya daminun an udkhilahu aljannata Allah yace to na lamunce masa zan shigar da shi aljanna aw wato in an kashe shi a can kenan aw arji'uhu ila maskanihi alladhi kharaja minhu ko kuma na dawo da shi gidansa da ya fita daga cikin sa ba tare da an kashe shi ba na ilan ma na lamin ajrin aw ghanima kuma ya samu abin da ya samu na lada da kuma ganima kaga wannan hadisi sai sake ta'kidin wannan fassara da wasu malamai suka ce wannan aya ta daidaita shahidul ma'raka da ma wanda ba a kashe ba duka sun samu lada irin ta إنما ذي أقوت مزية وأنت شهيد المعركة كي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أمبتتي ومن سأل الله شهادة بالصدق دون ديروك الله سبحانه وتعالى شهادة دا قسكيا كما شهادة تزوتيني ميت الله بباشبا تو واتو نال منزلة الشهداء وإن مات على فرشه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زي سامي lada irin na shahidi ko da kuwa a filin dagasta amma na ko da a kayan shi fita sai rasu shi ma ya zama shahidi shi yasa ka ga yanzu kamar Khalid ibn al-Walid babu inda bai kutsa ba dan neman shahada lokacin da yazo mutuwa yace wallahi kun ganni babu wata gaba a jikina wanda babu saran takobi ko chakar kibiyar a kibiya ko chakan mashi ko wani gariyo ko wani makami kowace gaba a jikina akwai tabo a jikinta yace amma yanzu gashi kuma wai zan mutu a gida akan shimfidi sai kace wani tsofa na kuni yana kuka shi ba irin haka yake so ba ya fi so ya mutu a can yace ba abin da yake ne dadi a rayuwarsa shi kaman a ce dare yayi duhu sama kuma tana cida da walƙiya ga ruwan sama shi kuma da rundunarsa suna kayin dawakai suna rike da makamai suna jira alfujir ya keto su afka maganin kafirai yace shi ba abin da yake sha'awa kamar wannan sai gashi ya mutu a gida to kaga Khalid ibn al-Walid wa amsaluhu ai shuhada ne ko
na karanta wani malami yace kun san hikimar da ya saka Khalid ibn al-Walid da mutu a bibin daga ba saboda lokacin da ya soma jagorantan yaki ya jagoranci yaki da annabi ya kira sai kunnun su yi billahi gazwatu mu'ta yakin da aka fara fuskantan romawa annabi ya tura aje mutum uku ya sa jeshin umara yace fa alaikum zaidun fa in usiba fa abdullah aya fa ja'far fa in usiba fa abdullah yani ibn rawaha dukkan su aka kashe su annabi yana madina yana gani a can ta kuka kasar syria annabi idanun sai yana zubar da hawaye ba su labari an kashe wani wani ya dau tuta shi ma an kashe shi wani ya dau tuta shi ma an kashe shi sai annabi yace fa akhadha rawayata sayfun min suyufillah amma ga wani takubi daga cikin takubban Allah ya dauki tutar walaysa min al-umara amma bai daga cikin shugaban da nanada fa fataha Allahu ala idayhi kuma Allah ya bashi nasara to sai yace sunan abin da yasa Khalid bai mutu a filin daga ba kenan saboda Allah ai annabi ya kira shi sayfun sayfun la takubin Allah takubin Allah zai kare in an kashe Khalid a filin daga ya an kare takubin Allah ko ba haka bane to shi saka Allah bai kaddara takubin sa zai kare shi yasa duk kutsawar da yayi na neman mutuwa sai dai na gefen sa su mutu shi bai mutu ba sai dai yayi shahadar ta su a gida saboda shi sayfun ne min suyutin lahi na
yafta
na to Allah subhanahu wataala yace fa sawfa nu'tihi ajran azima wama lakum shin me ya hana ku kan la tuqatiluna fi sabilillahi istifhamu tawbiqin ne su wadancan munafikan da suke nokewa suna ga cewa fita filin daga tare da annabi shine zai sa mutuwa zama a gida shine zai hana su to sai Allah yake zargar su yana tambayar su wama lakum shin me ya same ku ne la tuqatiluna ai la mani alakum min alqital me ke hana ku yin yaki in annabi yayi umarni fi sabilillahi don daukaka kalmar Allah والمستضعفين اي وفي تخليص المستضعفين من الرجال والنساء والولدان كما كوجي كياقي دومن كوبتر دا ماسو راوني مزاجي ني ودان دا سكي ماسو راوني ان غلا بينجيسو والنساء دا ماتا والولدان دا يارا كانانا الذين حبسهم الكفار عن الهجره واعذوهم ودان دا كافري سكا تسريسو سكا هانا سو يين هجره سكا دينغا تشوتر دا سو كما me yasa ba za ku yi yaki dan ku kutar da irin waɗannan musulmun ba Ibn Abbas radiyallahu anhuma Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara musu yarda yake ambatawa cikin hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka kawo yana ambata cewa kuntu ana wa ummi min al-mustada'afin ni da gatu mata mun kasance daga cikin irin waɗannan masu rauni da aka hana mu fita kun san Abdullahi ibn Abbas wasu samu sun yi hijira ba sai daga baya kuma akwai wasu mazaje ma da aka hana su yin hijira sannan akwai mata su ma da aka hana su yin hijira misali kamar akwai Ummu Salama sai ta shekara guda aka tausaya mata aka bar ta alhali su suka fara fita yin hijira amma kuma su ne sai bayan shekara ɗaya suka je suna nan dai da awwaliyar tasu insha Allah الذين يقولون وذلك سكي ما الدعاء داعين سنا روقن الله ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها يا الله كفشه مو daga cikin wannan alqarya جمهور المفسرين sunce abinda ake nufi ana nufin makka ita ce wanda aka ce zalimi ahluha ne saboda mutanen ta sun yi zalunci musulmi a wancan lokaci bil kufr suna yin kafirci waja'alna min ladunka waliya suna ma cewa ya Allah ka sanya mana wani majibinci daga wajenka ya tawalla umurana wanda zai jibinci al'amarin waja'alna min ladunka nasira kuma Allah ka sanya mana mataimaki daga wajenka yamna'una minhu da zai hane su daga cutar da mu wannan aya tana nuna mai daga cikin fikihun ta abulguje wato ana yin yaki saboda karewa masu rauni akan yi yaki lindifa'i anil mustada'afi walaula dafa'u allahi an-nasa ba'dahum li ba'd
لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الله ينا سنياوا واتو ودانسو سفوتو دومن قاچيوا كو بادا كاريا ا ودانسو دا اكا چوتار دسو معنا انا يين ياكي daga cikin tsarin diplomasiya na musulunci daula takan fita ya halatta saboda mutum guda ɗaya tak da aka zalunta daula ta fito da rundunonin ta taje ta yi yaki dan kwato masa haƙƙinsa shi yasa ka a adalci na addinin musulunci kafirun amana dake zauna a daular musulmi min ahlul kitabaini awil majus yana biyan jizya yana tsara abin da aka ce ya tsare to musulunci zai kare masa haƙƙinsa ba za a bari wani ya zalunce shi ba da wata daula ta kafirai za ta shigo ta zalunci wannan kafirin in ma ta kashe shi matsalan to daular musulmi za ta daura yaƙi da zaratan sojojin musulmi su je su sadaukar da rayuwarsu domin kwatowa haƙƙi na jinin wannan kafirin da aka kashe adalci musulunci ke don da ya zagi musulunci bai san shi ba ba wanda ya shimfa ba tsarin da ya shimfa adalci kamar musulunci to shi yasa nan Allah ta'ala ya ce wa malakum me ya same ku kam la tuqatilun ba za ku je ku yi yaki ba kaga an ce istifhamu tawbihin nazargi ne ashe idan kuka ki yin yaki la min ajlil mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan kun saba ma'adu alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira kuma wannan yana nuna kenan ashe musulmin da ke zauna a daular da ba a bashi damar yin addinin sa ba ya halatta ya ci gaba da zama a ciki domin kaga waɗannan har ma an ambaci addu'a suke yi rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha me ya hana su fita saboda suna daga cikin yustab'afuna masharikal ardi wa madariha ai rawana nan da su ne an hana su fita inda ba dan haka ba la yastati'un menene la yastati'una hilatan wala yahduna sabila ba su da wayan da zasu iya fita ko ba san hanyar da zasu lallaba su gudu ba amma tare da haka suna roƙon Allah ta'ala ya Allah ka bamu wanda zai taimaka mana ya fitar da mu daga wannan azzalumar ƙasa dan mu samu mu je inda zamu bauta mu Allah ashe kenan wanda yake zauna a ƙasar da aka hana shi yin addinin sa ta kafirai ƙasar kafirai yana matsayin musulmi aka hana shi yin addinin sa kuma ya ci gaba da zama a cikin daira dan kansa ya saba ma Allah kamar yadda zamu ji ina tsammani a gaba da Allah ya zargi a kan irin waɗannan ubangiji Allah ta'ala ya datar da mu hanya mai daidaiciya nan zamu tsaya insha Allah an nuna mu lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya tsara mu alada wanda muke kuskure kuma ubangiji Allah ta'ala ya gafarta mana
ana yin tambayoyi ko ba a yi da sako ko da kuma ne to mun ba turuwa
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم ثبت أقدامنا على دينك وهدنا سبيل الرشاد اللهم نرجوك كغافر تاما كغافر تاما إياهم دمالهم malam umar muhammad ta rahmatu ubangiji allah ta'ala ka gafarta masa allah ka kai masa wannan ayyuka da muka aiwatar na wannan karatu ka cika mana lada shi ma ubangiji allah ka bashi allah ubangiji ka tsotsa ta makoncin sa allah ka inganta bayan sa allah ubangiji kada ka tozartar da su allah ka sa a samu wani daga cikin su wanda zai tsaye a kai tafarkin da ya tsaye na karantar da al'umma mu ma allah ka mana kyakkyawan tarshe allah ka tsotsa mana zuriyar mu a baya allah ka gafarta mana kurakuranmu Allah ka sanya aljanna ta zamanto ita ce babban abin da muka sanya burinsa a rayuwarmu ta duniya Allah ubangiji kuma ka datar da mu saduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda al-kawthar wa dakhilna al-jannata ma al-abrar ya azizu ya ghaffar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin